A daidai lokacin da aka so matsawa a cikin watanni uku da kawar da bazo Muhammad da kan karagal mulki a jamhuriyar Niger, mazamna iyakar Niger Nigeria ne a bangarorin guda biyu suka soma kururuwar shiga matsi na takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko SADEAO ta karkaba wa kasar, musamman kan iyakokin kasar da kasashen na ECOWAS ko SADEAO suka wa jamhuriyar ta Niger. Shin menene dalilin wannan kururuwar? Ita ce tambaya da na yi wa wani mai hada-hada iyakar birnin kwallon jamhuriyar Nijar da illela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, cewa da Alhaji Ali Mammani.
Mu dai ƴan iyaka rubu da muke bakin jihar kwallon muke birnin kwallon jamhuriyar Nijar, to lalle radadi kan mun ji shi. Wallahi duk wanda dan kwallon dai matashi mai yin harkoki na hita da waje wangalo ya boda bai ji dadin shi ba, sai dai a ce an gode ma Allah. Amma mu fatan da muka yi ubangiji Allah su yi magabata, Allah ya ba su ikon sasanta su shirya tsakanin su mu samu godan nan. Wallahi hanya ta ta ƴan ƙasa wadda kowa na shikacin abinci, maza da mata ba ma babba da yaro, duk da sharar gare ka kana zuwa illila ka san hanyar na ita ta amma hitakka. Mun san komai na faruwa wajen ubangiji, lalle da rubu da wallahi mun ba mu ji dadin shi ba. Dan ni yanzu nan kaga nan ban da wasu harkoki ille na hanyar nan bisa godan nan turar da an kawo ita, wallahi ni harka komai ban zamna na niki. Yanzu hatta kai ni yanzu ma ni da kaka ayi ni na ka ta yi da kaina.
Su ma waɗansu al'umman Niger bangaren birnin kwanni jihar Tawa suna cewa dole su koka saboda halin da suka samu kaunan su a ciki a daidai wannan lokaci.
Sunana Muhammad Rawo, mai lakanin suna Gosilon. Lalle mu abin da zamu cewa dai rubu daga wa man qaddara Allahu haqqan qadari, Allah ya kaddare mu da haka, babu wani maluki ne ya jayo ma dan adam wahala face ba Allah ta wuda ita ba. Rubu da dai gogodo dai abinci mu nan na muka kuka da shi matsayin mu talakawa, abinci shi na ya mana tsada ya mana tashin gwarwan zabi.
Mai sha'anin like boda a gaskiya ɗan kasuwa tsakanin Nijar da Najeriya, gaskiya kowa ya ji a jikin shi tsawon watannin ga biyu da an kai. Gaskiya akwai matsaloli ba ƙanana ba, musamman ga ƴan kasuwa, saboda duk abin da ya kasance a ce an liƙe buda tsakanin ƙasa da ƙasa, ana cuɗanya, ana kasuwanci, to abu ya sa an samu maci, kowa ya samu maci tsakanin mu Nijar da Najeriya.
A nasu ɓangaren ƴan Najeriya da ke ɓangaren illela local government ta jihar Sokoto sun ce yankin ya faɗa a cikin matsala gagaruma sanadiyar rufewa jamhuriyar ta Nijar iyakokinta da ƙasashen ECOWAS ko SADEAO suka yi, in ji waɗansu daga cikin su.
Ba ke yi abuwa da sauke yanzu mu da zai ayyukan kasuwanci ba. Kasuwanci ba da daɗi gare mu ko mu tsale zai rato. Kan ko yi abuwa da gara an kai. Saboda ka gani duk wani kasuwanci nan da ka so in lela matsala ta shiga gari, saboda babu wanda kasuwanci ka guda na kai. Kowa ta gumina ciki. Babu rola kasuwanci ko guda.
Nana Dallo mai kayan ke kuna nan cikin kasuwa in lela. Gaskiya liƙe boda ga da an kai ta tsakanin mu da kwanne da illela, gaskiya muna kira ga mahukunta su tausaya masu su tausaya mana kuma. To gaskiya cikin dardarna
duk da yanda take ciki, wannan rufe iyaka musamman ta Najeriya tana yin tasiri sosai ga tattalin arzikin kasashen biyu a wannan iyakar, tare da jefa masu hada-hada a cikin halin sewa da hali yayi, yayin da sauran ƴan kasar ke kiran a dai jure saboda labo sanino a halishin zabarmanci kenan zancen ƙasa ne. Haruna Mamman, bako na birnin kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar.